Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za a iya kama mu kuma tashar VOA Africa da ke kan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Mahmud Lalo ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3:30 kenan na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana harkar tsaro na ci gaba da nuni da irin dazukan da ya kamata hukumomin tsaro su sanya wa ido. Gudun kada mayakan Boko Haram su sake haduwa ire-iren waɗannan dazuka bayan da aka tarwatsa su a dajin Sambisa.
In ka duba a dajin Sambisa yayi covering almost state 7 ne a Najeriya nan. Yayi covering Bauchi inda ake kira Yankari Game Reserve, yayi covering Gombe wato tsakanin Gombe da Biri kenan wajen su Bajoga.
Sannan Jumai Ali za ta zo da shirinta na tsintsiya madaurin ki daya. Kana Ibrahim Kalmasi Garba zai zo da shirinsa na jawaban dattawan arewacin Najeriya. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Barack Obama a cikin jawabinsa na mako-mako na ƙarshe a wannan shekara ta 2016 ya yi nazarin nasarorin da ya samu ba a cikin wannan shekarar mai ƙarewa kaɗai ba amma a dukkan wa'adin mulkinsa biyu. Ya ce a lokacin da muke ganin bayan shekarar da take ƙarewa muna begen cin gaba. Ina so in ɗauki lokaci in gode wa kowa domin dukkan aikin da kuka yi wa Amurka domin ganin ta ƙara ƙarfi cikin shekaru 8 da suka shige. Ya ambaci koma da tattalin arziki da rashin ayyukan yi da aka yi fama da su da kuma dakarun Amurka 180 da ke Iraki da Afghanistan a matsayin ƙalubale da ya fuskanta lokacin da ya hau karaga mulki a shekara ta 2009. Sai dai ya ce yanzu bayan shekaru 8 halin da Amurka take ya canza. Shugaba Obama ya ce ƙarƙashin mulkinsa tattalin arzikin ƙasar ya farfaɗo. An samar da miliyoyin guraben ayyukan yi. Dakarun Amurka sun kashe Osama bin Laden. An dawo da dakarun Amurka 165 gida daga gabas ta tsakiya inda suke aiki. Ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba Obama ya ambata a jawabin nasa shine matakin da ya ɗauka na sa hannu a dokar samar da inshora da ta ba da damar samar da inshora ga kimanin Amurkawa miliyan 20. Shugaba Obama da wa'adin mulkinsa ya rage ƙasa da wata guda. Ya bayyana a cikin jawabin nasa cewa zai shiga wani babi mafi mahimmanci a rayuwarsa, wato zama ɗan ƙasa, kuma ya jaddada miƙa wuyansa na ganin ci gaban ƙasar. Ya ƙarasa jawabin nasa da yi wa Amurkawa fata alheri a shekara ta 2017 da za a shiga. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Barack Obama zai gana da 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar ranar Laraba domin tattaunawa kan makomar shirin inshoransa da 'yan jam'iyyar Republican ke barazanar sokewa. Shugaba Obama da 'yan jam'iyyar Democrat suna ƙoƙarin samar da wani tsari wanda zai takawa 'yan jam'iyyar Republican da ke da rinjaye burki a yunkurinsu na soke tsarin sai sun samar da wanda zai maye gurbinsa. 'Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilai dai sun yi ta ƙoƙarin soke duka ko kuma waɗansu ɓangarorin dokar inshorar a lokacin da yake yaƙi neman zaɓe. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya yi alƙawalin soke dokar. 'Yan jam'iyyar Republican kuma suna bayyana cewa abin da za su yi a farkon shekara ta 2017 shine su warware dokar da ta samar da inshora ga miliyoyin Amurkawan. 'Yan jam'iyyar Republican suna kyautata zaton soke galibin abin da dokar ta kunsa, sai dai ba za su soke dokar baki ɗaya ba sai sun samar da wadda za ta maye gurbinta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Iraki sun ce waɗansu tagwayen bama-bamai da suka tarwatsa a wata kasuwa da ke tsakiyar birnin Bagadaza da ake samun hada-hadar jama'a sun kashe aƙalla mutane 25. Hukumomi sun ce kimanin 50 kuma sun ji raunuka yau Asabar a harin da aka kai a unguwar Al-Sinag. Sun kuma bayyana cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda suka rasu zai ƙaru. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ta bakin jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida na cewa wani ɗan ƙunan baƙin wake ne ya tada ɗaya nakiyar yayin da aka ɗana ɗayar kuma a cikin kasuwa. Babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari, sai dai ƙungiyoyin mayakan IS sukan ɗauki alhakin kai irin waɗannan hare-hare a lokutan baya.
Grace Alheri Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, masana harkar tsaro na ci gaba da nuni da dazukan da ya kamata hukumomin tsaro su mai da hankali a kansu. Gudun kada mayakan Boko Haram su sake haduwa ire-iren waɗannan dazuka bayan da aka tarwatsa su a dajin Sambisa ƴan kwanakin da suka gabata. Aliko El Rashid Harun, tsohon hafsa ne a hukumar leƙen asirin rundunar sojin Najeriya, ya kuma yi bayani kan waɗannan dazuka da ke haɗe da dajin na Sambisa.
Akwai dazuka da zai kawo barazana security a Najeriya. In ka duba akwai dajin Alagarno, kuma cikin shi Sambisa din ma akwai wuri da ake fada Gafa Forest. Kaga da nan din da ake fita harka tafi Libya, da ake zuwa harka tafi Central African Republic, da ake fita kaje Cameroon, da ake fita kaje Chad, kuma ka zagaya kuma ka dawo Niger. In ka duba ai dajin Sambisa yayi covering almost state bakwai ne a Najeriya nan. Yayi covering Bauchi inda ake kira Yankari Game Reserve, yayi covering Gombe, wato tsakanin Gombe da Biri kenan wajen su Bajoga su Gadaka. Akwai wani jeji daga nan idan ka shiga wannan jejin da ake fita har jejin da ake kira na Falgore wato a Kano kenan. Kuma bayan nan idan ka zo Ganjuwa a Bauchi State akwai wasu kurmin jeji da mutane ma da suke shiga su yi shekaru ba san cewa su waye suke wurin ba. Idan ka dawo wajen su Yobe, akwai wajen su Bularafa, akwai wajen su Bulabulin da wajen su Dumbulwa, daga Dumbulwa za ka fito ka fito ka taho wajen su Ganga, daga nan kuma za ka tsallaka hanya ka tafi wajen su Diri, daga Diri ka tsallaka ka shiga wajen su Wawa. Wani kangin jeji ne wanda nan ma ana ganin ma ya fi Sambisa duhu a wannan wuri.
Aliko El Rashid Harun kenan, tsohon hafsa a hukumar leƙen asirin rundunar sojin Najeriya. Wannan kuma wani somuntaɓi ne daga cikin rahoto na musamman da za ku ji gobe Lahadi a shirinmu na ƙarfe 6 agogon Najeriya. Yanzu kuma ga Jummai Ali da shirin tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurinki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin da zai dan tana baya a yau. Shiri ne da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki. To mun taba gabatar da tattaunawa da muka yi da Imam Nurain Ashafa da kuma Pastor James Wei na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da ke Kaduna, Najeriya, waɗanda suka zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar mabiya addinin Musulunci da Krista da waɗanda ba su bin wata addini sun fahimci juna an zauna lafiya. A farkon shirin na tambaye su shin me ke kawo cikas ne ga wannan yunkuri da suke yi na ganin cewa an fahimci juna tsakanin addinai da ƙabilu a zauna lafiya. Ga abinda Pastor James Wei ya ce.
Farko ina so in tabbatar ma masu sauraron mu cewa yawan abin da ke kawo wannan shine da farko akwai ƴan kwangilan takaddama wanda su fa sai ana rikicin nan suke samun abinci da sha. Na biyu akwai tattalin arziki wanda ya dama mutane ba a samun yanda ake so, don haka sai amfani da matasa a yaudare su a cusa musu rayin addini. Sannan rashin cikakken gwamnati da wanda ba sa ba da abin da yake kamata ga al'ummarsu sai ya ba waɗansu masu so su mori wannan kasawa na gwamnati su cusa ra'ayoyi a zuciyar mutane don su je su yi abin da ba daidai ba. A takaice a gare ni ababen da ke iya kawo wannan kuma da miyagun malamai waɗanda suke su dai in ba dai an ɓata mutane ba amma mutane izilanci an kawo rashin jituwa ta wurin furce da wa'azin ƙarya da kuma zuga mutane to su fa ba su ji an biya musu bukata ba ire-iren waɗannan ababa. To takaice su suke hayayyafar da wannan.
To kai kuma Imam Nurain me kake ganin yana kawo cikas ga samun duk da kokarin da ake na ganin cewa an samu zaman lafiya?
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan haka babu shakka na goyi bayan maganan da pastor yi anan akan cewa akwai matsaloli na ƙasa wanda yake ba ta'allaka da addini ba da wanda suke amfani da shi su suke haddasa wannan fitina. Na biyu, muhimmi shine wanda suke sa rigan addini. Yan siyasa sun shigo cikin rigan addini wurjejen suna amfani da addini domin biyan bukatun kansu. Na biyu, akwai kamar da magana kan shedanun malami. A musulunci an ce da cikin alamomin tashin kiyama ulama usu'i, shedanun malamai irin malaman fir'aunoni za su shigo cikin jama'a su katutu waɗansu sun sani su kuma take sanin saboda kwaɗayin duniya da abin son ransu su juya akalan mafi yawan talakawa mabiya addinai wajen ƙiyayya da kyama. Don musulunci ba addinin ƙiyayya ba ne, ba addinin kyama ba ne, ba kuma addinin cin fuska ba ne, wayayyen addini ne tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka waɗannan kuma suka sa rigan nan na cin fuskan mutane da cin mutuncin bayan Allah, waɗansu ne wanda ke ba addini ba ne ta aiko da su ba, wani biyan bukata ne na kai yasa suka sa wannan riga.
To imam, to imam, mun kirkiro wannan shirin ne da ma sashen Hausa ya kirkiro wannan shirin ne da ganin yadda za a fahimtar da mutane muhimmancin zama lafiya. To yaya za a shawo kan su matasa tunda su aka fi amfani da su, ya za a shawo kansu akan cewa idan an zo an neme su din nan kada su yadda da yaudara, yaya za su gane a wani yaya me za a yi, me hukumomi za su yi, me iyaye za su yi, me jama'a za su yi? Imam, da kai za mu fara.
Alhamdulillah, wannan tunda ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana me ya tarbiyya, ya kuma ake tarbiyyantar da ɗan adam mutum tun yana ciki. Na farko, tarbiyya na farko yana hannun iyaye ne, yana hannun uwa da uba. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka nemi an zaka yi aure ka nemi maɗanka uwa ta gari, haka ke ma in zaki aure ki nemi maɗanki uba na gari, ɗan da zaki haifa in Allah ya baki haihuwa, ɗan da zaka haifa in Allah ya baka haihuwa. To anan sai kasance usulubin aure, dalilin yin aure, maimakon a yi don Allah, don ibadan Allah, sai aka sa wani abu a gaban da yake ba Allah ba. Saboda haka ba shiga don tarbiyyar ba, na nema uba na gari, don uwar da take da tarbiyya ta gari ita ce za ta yi matsanta cikakken tarbiyya na gari. To wannan shi ne babban kuskure na farko da muka samu. Na biyu, iyaye mafi yawa a yau akwai nauyi a hannunmu. Na biyu, malamanmu da suke karantar da 'ya'yanmu mafi yawa sun rasa wannan tarbiyya. Tabi'a ta tarbiyyar da ya kamata su tarbiyyar da 'ya'yansu, ba su ba su da tarbiyyar da za su maba yara. Saboda haka sai kasance na biyu, mutanen kwarai abin koyi sun yi kadaita a cikin mutane, ma'ana sun yi kadan a cikin al'umma. Sai kasance maimakon a samu gwanin kowane, kace yaro waye gwaninka, maimakon ya kawo salihi bali wanda yake muqaranatul akhlaq din shi ya hadu, sai ga yaro ya ja dauko wani shiriri ta can, wani wofi can, shi ne gwaninsa. Ta haka ne muka fara yin babban asara. Shi ne muke cewa yanzu in za a gyara ya dauki usulubin da muka dauka. Me kuma usulubin da muka dauka? Number 1 a ciki shi ne cewa kowane yaro iyaye su tashi kai tsaye, malaman makaranta su tashi kai tsaye, a saki tantance malaman nan da aka dauka aiki, shin sun ma san me suka zo yi ko ko wani abu ne daban? Iyaye kuma saki tashi kai tsaye, dan Allah zai kawo su da laifin ɗan nan da suka haifa suka bar shi ya lalace a wannan duniya, nauyin zai koma kafadansu. Wannan shine kiran da muke yi yanzu.
To
kuma matasa, muka ce in wani yake ku zo mu je ta'addanci, ku ce sa ɗan shi a gaba, mu ga ɗanka a gaba sai mu bi shi.
Sir pastor, kai kuma me za ka ƙara akan wannan batu?
To na gode, shi abokin aiki na malam ya fitar da abubuwa masu amfani wanda ya kamata duk a yi. Da bugu da ƙari, abin da zan ƙara shi ne kan iyaye, domin ababen da muke samu rashin jituwa da ake samu yawan hayayyafan takaddama da rikici da ke shigowa cikin mutane, iyaye ne da yawa suke da wannan. Domin me nisa na ce iyaye? A yau akwai zance na ɓatanci da muke wa junanmu. Idan yau uwa ko uba ya tsaya ana magana waɗansu, wato wanda ba addininmu ba, sai mu dangai musu magana na ƙaskanci, magana na ɓatanci, magana wanda shi littafin Bible ya hana. Domin Bible ya ga mana cewa duk wanda ya ce ma ɗan uwan shi raka, to lallai za a yi mai shari'a. Raka nan kuwa kamar zagi kenan, katsi ne. To sai ka ga muna magana akan waɗancan da wani suna na ɓatanci wanda ba amfani. a ce wa'annan ya'yan baiwan, a ce wannan ya dan gidan wani kaza marasa bi, to yaro na girma da wannan, sai kaga babu kima na wa'ansu a gaban sa. To bayan wannan malaman addini yanzu kowa yana talla ne, yanzu ma ruhin addini da ya kamata a dauka na girmama, na mutuntawa, na nuna kauna an daina shi. Kowa yana so ya samu abin da zai zuba aljihunsa ne, aka maida addini ya zama fili dandare na kasuwanci. Kai aka siyasance addini a wuraren ibadunmu, wa'ansu ba a maganan komai sai na siyasa na siyasa, ba zancen Allah Allah, ba kuma zancen tsarki tsarki tsarki, sai zancen me za ka samu, me za ka tara, ya za ka mallaki duniya. An daina gallan aljanna. To ire-iren ababen sai ya kawo mutane gasa, sannan ga wani al'adu da muke da shi wanda suke kokarin su samu shiga cikin hali mara kyau. So mutane sai su ga duk inda za su samu abun hannu su biya wa'annan al'adun, wa'anda kaman a gurin aure, a gurin bikin rasuwa wanda ba a ce sai an kashe kuɗi ba, mutane na shiga. To in an kawo musu talla irin na abun da zai kawo ɓacin rai, ga an siya, sai ka nan da nan ana kishin juna, ana so a kashe juna, ana magana ɓatanci. To duk wanda ya yi haka, kaga ba daidai ba ne. Shi sa muka tsaya muna ilmantar da malamai.
Mai sauraro, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Yanzu kuma sai shirin jawaban dattawan Najeriya tare da Ibrahim Almasi Garba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Daidai bukin Kirsimeti na bana, gwamnatin Najeriya ta ayyana nasara kan Boko Haram da kwace yalkwatar Boko Haram din da ke dajin Sambisa. Mansur Dan Ali shine ministan tsaron Najeriya.
Ya jirciwa da wannan gwamnati da ya kan fitar da waɗannan mutane daga kasarmu.
Shugaban Boko Haram shi kawai ya fitar da sabon faifan bidiyo da nuna yana raye da alwashin ci gaba da kulle-kullen kafa daular Boko Haram. Masanin tsaro Kabiru Adamu na ganin shi kawai ya dade da arcewa daga dajin. Babbar kungiyar Tijjaniya Brotherhood ta ce MSS na hana membobinta maulidi da wazifa a wasu jami'o'in Najeriya, da haka za ta garzaya kotu. Farfesa Mustapha Gwadabe ABU Zaria shine sakataren kungiyar.
Me kuwa a ce mutanen ba sun koma sai zama a zore su karatu, ana bulaganta sai za a yi addu'a a je wajen su? A'a, yanzu mu tijjanawa ne ko mun yi karatun boko, za mu je wajen gwamnati ne ko za mu tafi kotu ne?
Abdullahi Abubakar Lamido na MSS ya ce kungiyar ta su na mutunta dukkan musulmi. Yayin da shugaba Buhari ya soke ziyarar aiki Bauchi don tsanantar hazo a samaniya, Jafaru Isa ya ce san bai ci ko sisin kobo a kudin makamai ba. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka ne, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Rabaran Simon Lado na Majami'ar Ikwa a jihar Kano, da kuma Sheikh Halluru Abdullahi Maraya a Kaduna. Ga Rabaran Lado.
To, salamu alaikum ƴan uwana, ƴan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga Dariƙar Ekwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa, shi ne abin da zai kawo mana cigaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu, musamman yankinmu na arewa. Na tuna a cikin littafi mai tsarki, Yesu Almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura, Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya. Ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. So don haka, a matsayinmu na 'yan arewa, ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasarmu arewa. Abubuwan da ɓarnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya, wato coci, ko a cikin masallaci, ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa. Waɗanda suke manoma, aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani, su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara, za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobinsu su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu, za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Bayan haka zaman lafiya shine zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu, wato zai sa mu samu jin daɗi, zai sa mu yi ibada, zai sa mu yi musabaha da juna, musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini. To don haka ina kira ga 'yan arewa, musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana, sarakunanmu na gargajiya, manya da ƙanana, da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shine zai sa ƙasarmu ta ci gaba, shine zai sa ƙasarmu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari. Wassalam. Sunana kamar yadda na faɗa, Salado Simon daga Kano.
Shi ma Sheikh Maraya ya ce adalci ginshiki ne na ci gaba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi jami'an haqqa gadin kidaril azim. Assalamu alaikum ƴan uwa mutanen arewacin Najeriya. Wannan yanki to arewacin Najeriya yanki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa albarkoki masu yawa. Ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa. Amma idan mu ce duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan 170. Bayan haka za ka ga fiye da kashi 70 kuma daga cikin 100 na ƙasar noman da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Sannan gashi kuma in ka duba to jan ɓangaren shugabanci, za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi daɗewa suna mulki. To idan mu ke duba ga shugabanci, ga faɗin ƙasa, ga yawan jama'a, to bai dace a ce arewacin Najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu. Gashi ƙasar Najeriya tana ɗauke da mutane fiye da miliyan 100 wanda suke cikin talauci, wanda ba sa iya samun akalla dala guda a rana. To sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasarmu ta Najeriya suna arewacin Najeriya ne. Za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin Kirista da mabiya addinin Musulunci. Ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba, banda abin da aka ɗan samu ƴan kwana biyu zuwa uku da suka gabata a garin Wukari sanadiyar yanke hukunci da kotun zaɓe ta jihar Taraba. To sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda ke shi bai san Kirista ba, bai san Musulmi ba, bai san ma wanda ba shi da addini ba, wato matsalar ta'addanci ɗin nan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas, inda za ka ga an faɗa tashoshin mota, an sa bama-bama coci-coci a masallatai, a makarantu da makamantan haka. Sannan za ka ga sace jama'a sanadiyar wannan ta'addanci har yanzu yan matan Chibok din nan fiye da 200 ba a san inda suke ba, sannan ga fiye da mutum miliyan 2 wanda aka raba su da wuraren su na zama, wato suna tsuguna yanzu a sansanin da ake kira sansanin yan gudun hijira. Sannan ga fyaɗe da 'yan ta'addan suke yi, abubuwa dai marasa kyau, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganinsa.
Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni tare da Murtala Faruk Sanyinna.
Tsohon ɗan wasan Najeriya kuma kocin ƙasar Sunday Olise ya zama sabon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafar ajin ƙwararru na biyu ta Fortuna Sittard da ke ƙasar Holland. Sabon aikin na Olise dai ya kasance abu ne da ba sabon ba, a sami ɗan Afirka da aikin horar da 'yan wasa a nahiyar Turai ɗan shekaru 42. Olise zai soma aiki ne mako mai zuwa bayan rattaba hannu a kan yarjejeniyar kwanta ragin watanni 18 tare da zaɓin shekara ɗaya. Shugaban ƙungiyar Eastern Goon ya ce ƙungiyar tana neman koci mai jini a jika da dagewar da zai iya kai ta ga ci, ta kuma sami abin da take nema a Sunday Olise. Olise ya kasance kocin tsohuwar ƙungiyarsa ta Super Eagles ta Najeriya na ɗan ƙanƙanin lokaci, inda ya bar aikin a watan Fabrairu bayan aikin na tsawon watanni 8 bisa da awar rashin biyan sa haƙƙinsa. Ɗan wasan Middlesbrough ta Ingila Adama Traore baya cikin jerin 'yan wasan ƙasar Mali da za su wakilce ta a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 2017 bayan da ya ƙi amincewa da bugawa ƙasarsa ta asali wasa. Traore, wanda haifaffen ƙasar Spain ne, ya yi fatali da tayin ƙasar iyayensa ta asali, to amma 'yan uwansa Sambo da Mustapha ya Tabare duk suna cikin 'yan wasan ƙasar ta Mali. Ƙasar Mali ɗin dai ba ta taɓa lashe gasar ta cin kofin nahiyar Afirka ba, to amma ta taɓa kasancewa ta biyu a shekara ta 1972, ta kuma zo ta uku a shekarun 2012 da 2013. A can Turai kuma mataimakin kocin ƙungiyar Bayern Munich ta ƙasar Jamus Paul Clement shi ne ke kan gaba a jerin sunayen waɗanda ake sa ran kasancewa kocin Swansea ta Ingila. A can baya dai Ryan Giggs ne ke kan gaba bayan tafiyar Bob Bradley, to amma ƙungiyar na neman wani na daban. Hatta mai horar da ƙungiyar Wales Chris Coleman yana cikin takarar, to amma yanzu ba labarinsa. Tun a watan Oktoba ne dai aka tattauna da Clement domin aikin, kafin ma Bradley ya maye gurbin tsohon kocin ƙungiyar Francesco Guedolin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ga Grace Alheri Abdu ta dawo da labarai a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama a cikin jawabinsa na mako-mako na ƙarshe a wannan shekara ta 2016 ya yi nazarin nasarorin da ya samu ba a cikin wannan shekarar mai ƙarewa kaɗai ba, amma a dukkan wa'adin mulkinsa biyu. Ya ce, a lokacin da muke ganin bayan shekarar da take ƙarewa, muna begen cin gaba. Ina so in ɗauki lokaci in gode wa kowa domin dukkan aikin da kuka yi wa Amurka domin ganin ta ƙara ƙarfi cikin shekaru 8 da suka shige. Ya ambaci koma da tattalin arziki da rashin ayyukan yi da aka yi fama da su, da kuma dakarun Amurka 180 da ke Iraki da Afghanistan a matsayin ƙalubale da ya fuskanta lokacin da ya hau karagar mulki a shekara ta 2009. Sai dai ya ce yanzu bayan shekaru 8 halin da Amurka take ya canza. Shugaba Obama ya ce ƙarƙashin mulkinsa tattalin arzikin ƙasar ya farfaɗo. An samar da miliyoyin guraben ayyukan yi. Dakarun Amurka sun kashe Osama bin Laden. An dawo da dakarun Amurka 165 gida daga gabas ta tsakiya inda suke aiki. Ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba Obama ya ambata a jawabin nasa shine matakin da ya ɗauka na sa hannu a dokar samar da inshora da ta ba da damar samar da inshora ga kimanin Amurkawa miliyan 20.
To masauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da titi ni gabatarwa, sai kuma Cuba Hero Diodine da ya haɗa mana shirin. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya, daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.